لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أمرني الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna garajar da daimu da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai gudanar da al'amuran sammai da ƙasa yadda ya so cikin ikonsa da kowacewarsa rayuwa ta sake isowa wannan lokaci a wannan rana yau ta shida ga watan Ramadan shekara ta 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda har ilau ya daidai da shida ga watan Maris shekara ta 2025 miladiya mun sake haɗuwa a wannan fikire mai albarka a gaban masjidin sunna a nan titin Sardauna cikin garin Azhar jihar Bauchi domin ci gaba da fassara na ma'anonin ayoyin Alƙur'ani mai girma wannan abin da ya sauwaka inda muke karatu cikin littafin Al-Asahani ila ma'anil Qur'an tare da ta'aliki wanda Dr. Abubakar Albani ya yi muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alheri a gabanin mu cikin gaba da karatu muna mika ta'ziya ga al'umma musulmi musamman ahlus sunna da ƙungiyar jama'atul izalatul bid'a wa iqamatus sunna dangane da rasuwa na ɗaya daga cikin manyan malamanmu a wannan ƙasa waɗanda suka yi gwagwarmaya wajen karantar da al'umma a ƙarƙashin rumfa ta wannan ƙungiya shi ne Sheikh Sa'idu Hassan Jingir wanda Allah ta'ala ya masa cikawa mun samu labari an yi masa jana'iza kimanin ƙarfe 2 a yau muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta masa Allah Ubangiji ya amshi kyawawan ayyukansa gwagwarmaya da suka yi wajen isar da saƙon Allah da na manzon Allah muna roƙon Allah ya ɗora masa a mizani da kyawawan ayyuka dattawa ne wanda suka daɗe da suna karantarwa a wannan ƙungiya bayan sarƙaƙin da basu shiga sun fita ba kuma Allah ya masa cikawa yanzu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya amshi baƙuncinsa mu ma muna roƙon Allah ya ƙarfafe mu wajen yin aiki irin wanda suka yi da jajircewa da ci gaba da karantarwa da ƙoƙarin yaɗa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma har mai zakkewa ta zakke mana Allah ya mana kyakkyawan ƙarshe za mu ci gaba insha Allah a cikin suratul fath kan aya ta 8 insha Allah
بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما
Allah ta'ala ya ce inna arsalnaka lalle mu mun aiko ka ji Allah ta'ala ai ba'athnaka ila al-kaffa wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an aike shi zuwa ga kowa ne an aike shi zuwa ga kowa da kowa mutane da aljanu duka Allah ya aiki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga su wannan yana daga cikin fifitawar da Allah ta'ala ya masa wanda bai ba ma wani cikin manzanni ba ya inganta cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wa'aitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya qabli abana wasu ababe guda biyar da ba a ba ma wani daga cikin annabawa da suka zo a gabani da ba a cikin ababe biyar nan da annabi ya lissafa ya ambace cewa wa kullu nabiyyin yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'ithu ila an-nasi amma kowanne annabi ana aikan sa ne zuwa ga mutanansa kawai sai kaji an ce wa ila thamud aqamu saliha wato a keɓantacciyar al'umma ne zaka ga an aiki annabi amma da Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya aike shi ga dukkan talikai baki daya wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira ai ba aike ka ba face ga dukkan mutane kana mai albishir kana mai gargadi to nan Allah ta'ala ya kuma nana ta irin wannan inna arsalnaka shahidan lalle mun aike ka kana matsayin mai bada shaida ala ummatika fil qiyama zaka bada shaida ma al'ummanka a ranar al-qiyama kun san idan aka zo aje mizani yayin da aka aza mizani aka zo da ayyuka na mutane kowa idan an dauko shi da littafansa za a duba ayyukansa to manzonsa yana tsaye idan har wani abu ne ubangiji zai tuhumi bawa to ga annabinsa kai ne kace musu kaga ɗan kirista idan aka zo da su ga annabi Isa a tsaye su da suka canje abin suka maida shi kristanci Allah ya ce ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummi ilahaini min dunillah kaga gashi yana tsaye ga su suma da suka faɗa shi sai ya karyata abinda su suka jingina gare shi subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqin har zuwa karshen wannan siyaki inda zai tabbatar da cewa ilahiyya rububiyya ta Allah subhanahu wa ta'ala ya zo ya tabbatar kamar yadda Allah ya masa umarni to haka nan kowanne annabi yana zuwa mai shaida ne eh wa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida yayi kake ga lamarin zai zama kowace al'umma idan muka zo da wani mai shaida shine annabinta kai ma za mu zo da kai kana mai shaida akan wannan al'umma taka don haka annabi sallallahu alaihi wasallam shine zai shaida akan kyawawan ayyuka ko kuma akan ayyukan ma da mutane suka yi baki daya idan mutum ya aikata wani aiki alhali babu umarnin Allah babu umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya tsammaci cewa addini ne to a ranar alkiyama idan aka tuhume shi zaga annabinsa kai ne kace su yi haka annabi zai barwanta don haka kage yanzu jawabi ya rage ga wanda ya aikata ba tare da dalili ko umarni na Allah da manzansa ba to za a zo da annabi sallallahu alaihi wasallama shahidan a matsayin mai bada shahida wa mubashiran kuma yana mai albishir liman amana minhum fid dunya bil janna zai yi albishir ga waɗanda sun kai imani da sakon da ya zo da shi tun a nan duniya zai musu albishirin cewa aljanna na jiransu wa nadhira kuma annabi ya zo a matsayin mai gargadi munziran mukhawifan fiha man amila su'an bin nar annabi sallallahu alaihi wasallam mai gargadi ne yana tsoratar da al'ummar sa tun a nan duniya ga duk wanda ya mummunan aiki cewa akwai fauta kaga annabi yana kaunar mu shi yasa ka bai bar duniya ba face sai da ya nuna mana hanya kotar wadda za ta kai mu har zuwa ga cikin aljanna kuma ya ambata mana cewa kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba kowannen ku zai shiga aljanna ko kullukum tadkhuluna aljannata illa man aba kowannen ku zai shiga aljanna sai dai wanda yaki sai suka ce wane ne ku zai ki shiga aljanna ya manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama sai yace man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba wanda ya mini biyayya ya danne zuciyarsa ya yadda ya bi sakon da nazo da shi har ya koma ga Allah haka to ya ma shiga aljanna amma duk wanda ya saba mini ya fifita maganar wani akan tawa ya bude daga tafarki na ya kama wani wata buga to wannan shi ne zai shiga wuta Allah ka tsare
amin
to Allah subhanahu wataala ya ambata mana aikowa manzon Allah a da wadansu matsayi guda uku shahidan wa mubashiran wa nadira shi mai shaida ne akan ayyukan mu kada ka tsammata aikin ka zai zama yasha ba tare da shaidar yabo daga annabi ba wa mubashiran zai zama mai albishir ga waɗanda suka bi shi wa nadira zai zama mai gargadi ga waɗanda suka bude masa Allah ya aiko mana wannan manzo ne li tu'minu billahi wa rasulihi domin ku waɗanda aka muku aikin nan ku yi imani da Allah kuma ku yi imani da manzansa bita'il fawqaniyya kenan wa qura'a bi tahtaniyya fihi akan ce li yu'minu billahi wa rasulihi wa fi thalathati ba'dahu ga wajaje guda uku ma da za su zo a gaban wannan wato li tu'minu akan ce li yu'minu billahi wa rasulihi wa yu'adhdiruhu wa yuwaqqiruhu wa yusabbihuhu a wannan riwaya kuma ta hafs aka ce li tu'minu billahi domin ku yi imani da Allah ne wa tu'azziruhu li tu'minu billahi wa rasulihi sai aka ambata maka bi domin kai imani da Allah kuma kai imani da manzon Allah sai aka ce wa tu'azziruhu kuma domin ka girmama shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya fassara tu'azziruhu ay tu'azzimuhu haka ya fassara wasu malamai kuma sun nuna an-nusratu ne taimakawa ne to wannan lamirin ya koma zuwa gawa zuwa ga Allah ne ko zuwa ga manzansa domin an ce li tu'minu billahi wa rasulihi sai ka ce wa tu'azziruhu kuma ku taimaka masa ko kuma ku girmama shi wa qur'a shuduran bi zayaini ma al-fawqaniyya kuma ka ce wa tuwaqqiruhu shi ma tuwaqqiruhu daga at-tawqir ne wato bi ma'ana al-ihtiram wal ijlal duka kusan ma'anar su daya idan an ce wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu dukansu ma'anar su yana girmamawa ne amma a wata fassara wato azziruhu zai iya daukar ma'ana wato taimakawa bali yace wa dhamiruhu ma lillahi aw li rasulihi wannan dhamirun nasu da aka ambata to azziruhu wa tuwaqqiruhu in ma dai ga Allah ne in ma kuma ga manzonsa amma dai abin da wasu malamai suka fi rajjahawa kamar Ibn Jarir al-Tabari ya fi rajjaha cewa wannan lamirin yana komawa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ko ba kome a kaida da hawiya za a iya ga cewa shine akramu mazkurin don haka kenan ad-dhamiru yaudu ilayhi sai a ce li tu'minu billahi wa tu'azziruhu wa li tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu ku shi wa kenan manzon Allah domin ku yi imani da Allah ku yi imani da manzon Allah kuma domin ku taimaka wa manzon Allah ko kuma ku girmama manzon Allah wato waqiruhu ku zamanto kuna ganin kimarsa shine tu'azzimuhu wato sabbihuhu to shi kuma wannan labirin zai koma zuwa gaba ana tasbihi ga annabi ne to tunda ake magana tasbihi kenan shi labirin ya koma zuwa gaba zuwa ga Allah subhanahu wataala wato sabbihuhu bukratan wa asila kuma sannan kuma sa tasbihi shi Allah shi yasa nan ma ne yace ai Allah wato Allah subhanahu wataala ku tsarkake shi da yin tasbihi bukratan safe wa asila da maraici abil gadati wal ashihi kaga wannan ya nuna mana azkarus sabahi wal masa'i kenan da annabi ya koyar da kamar yadda Allah subhanahu wataala dama ya yi umarni a wajaje da dama cikin alqur'ani kamar inda Allah ya faɗa cikin suratul a'raf ko suratul ahzab Allah yana cewa ya ayyuhal ladina amanu dhkuru Allaha dhikran katira wa sabbihuhu bukratan wa asila to kaga Allah ya yi umarni da ambatonsa ambato ma mai yawa kuma ya yi umarni da a masa tasbihi safe da maraice amma yadda kaga dama a ba a san karan bananka yadda Allah da manzon nasa ya karantar haka zaka yi idan an ce ga abin da zaka yi to haka zaka yi shine abin da malam bai ahalar Allah ya ji kansa yake cewa wa yaqifa inda amrihi wa nahyi inda aka maka umarni nan zaka tsaya abin da aka hana ka kame ka da kai don ka ba a san kai kai naka azar wa din ka kagana ta ka ce ga yadda za a yi saboda kana ga lafuzzan masu kyau ne ko kuma ka tsatsamo su ne ma daga cikin hadisai kuma sai ka harhada su sai ka yi su a lokaci ko a kaifiya ko a salon da ba haka aka ce kai ba to wannan kai shishigi innama tasbihi da zaka yi sai ka yi shi kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar adkaru sabahi wal masa sai ka yi su kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar to kaga nan dai Allah ta'ala ya mana umarni wa tusabbihu yana daga cikin hikimar aiko mana annabi sallallahu alaihi wasallama bayan mun girmama annabi bayan mun taimaka masa bayan mun ga kimar sa kana kuma ya koya mana yadda zamu yi tasbihi ga ubangijinmu safe da maraice mu rike wannan muna yin sa matsayin ibada insha Allah za mu samu sakamako da kyau Allah ta'ala ya bayyana cewa innal ladhina yubayyi'unaka lalle wadannan da suke maka mubaya'a yanzu an sake komawa ina farfajiyar Hudaybiya an sake komawa wannan farfajiya lokacin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mubaya'a domin wannan mubaya'a da aka yi da ake ce da ita bai'atul ridwan bayan abin da ya faru ya faru annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da ambata mana ya fita zai je shi umara da mutane ke malamin mutum 1400 wasu malamai sun ce da 500 amma ruwayar da ta zo da 400 ita ce tafi inganci 1400 annabi ya fita da sahabban sa maza da mata aka je aka dauki niyya daga miqati miqatin su na mutanen Madina Dhul Hudayfa aka ci gaba da tafiya ana talbiya ana kora hadaya har sai da aka je kusan Makka sai mutanen Makka suka samu labari sai suka tada runduna ta mahaya da wakai karkashin Khalid ibn al-Walid lokacin bai musulunta ba su je su tare su annabi sallallahu alaihi wasallam domin su kange su su hana su in yaki ne ma a yake su annabi ya ji labari shi kuma sallallahu alaihi wasallam sai yake ta'addu'a yana roƙon Allah subhanahu wataala Allah ubangiji ya hana wani abin da zai kawo rigima tsakaninsa da Qurayshawa kuma annabi yayi alwashi cewa duk wani abu wanda Qurayshawa za su bukata a wajensa ba za su nemi wani abu na yarjejeniya dan girmama dakin Ka'aba ba annabi yace sai na amince musu
Allah
annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan alwashi kuma Allah ya ce make shi ga su Khalid amma yana kusa da su sai Allah ya hana su su ganshi shi kuma annabi sai ya wasge ta gefe yayi tafiya mai nisa har sai da yaje dab da Makka tsakaninsa da shiga harami al-haramul maki takire an ce bai wuce kilomita 12 tsakaninsa da cikin garin Makka to shine yaje wannan waje Hudaybiya da yaje wannan waje taguwarsa da yake hawa ana ce da ita al-Qaswa sai ta gurfana sahabbai sai suka ce ta kangare ta cirje ta turje kaswa yau ta turje ta yi turjiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba turjiya ta yi ba habasaha habisul fili wannan da ya tsare giwaye daga shiga cikin Makka shine ya hana ta shiga bayan Allah ne ya nufe ta da gurfana ya ce wannan ba tabi'at ta bane kaswa taguwar sa ba ta yin irin wannan turjiyar to sai annabi ya ce to mu zauna ha sai suka tsaya a wajen Khalid ibn al-Walid shi kuma ya ji labarin sun tafi wajen yana kokarin ya je ya shawo kai anan ne dai annabi ya samu labarin Qurayshawa sun tara jama'a akan za a yake shi runduna mai girma annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya aika musu yace shi fa ba ya zo yin yaki ba a wannan lokaci aikin da ya musu kafin ya aika musu Uthman ibn Affan wato yayi nufin zai aika musu Umar ibn Khattab Umar ibn Khattab shi kuma sai ambata wani dalili kamar yadda zamu ji a gaba annabi sai amshi uzuransa sai ya aika Uthman ibn Affan to a lokacin da aka aika Uthman ibn Affan anan ne fa sai labarin ya zo cewa ai an kashe Uthman saboda su Quraishawa sai suka ce mu Uthman ba za mu ba mutumin naku ya zo ya dawafi ba domin yanzu idan ya zo ba da niyyar mu ba labarin zai bazo a cikin Quraishawa ai a cikin Larabawa cewa kun zo mana ne da karfin tuwo kaga kenan mutane za su raina mu mu ko ba za mu taba yadda a raina mu ba dan haka inda zamu yake ku ne har ƙarshe sai mun yake ku amma kai ka zauna sai suka hana Usman tafiya ɗan kwanaki kwana ɗaya biyu to a wannan hana shi tafiyar da suka yi shine labarin ya kai ga mutanen da suke yin Hudaybiya ya kai ga manzon Allah da sahabbansa cewa an kashe Usman to nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku har da gaske an kashe Usman to zamu yaki na daukan farsa akwai abubuwa da yawa na murasalat da ya faffaru akwai wanda ake ce shi Mikhras ibn Hafs ya zo wajen annabi kuma ya koma akwai wanda ban shi ma ya zo wajen annabi ya koma sannan akwai Qurratu ibn Malik shi ma ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma wajen Qurayshawa a matsayin envoy wanda ake tattaunawa na yaya za a yi a kauce ma wannan yaki kuma ba tare da an bar annabi ya shiga cikin Makka yayi wannan umaratan ba to an yi ta wannan tattaunawa wanda shi Qurra ibn Malik har a lokacin da ya je a ƙarshen labarin shi ba Quraysh bane amma aboki ne ga Qurayshawa cikin kabilarsa don haka a cikin abin da ya ambata musu yayin da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi kun san dai na je wajen manya manyan mutane a duniya na je wajen sarkin Romawa na je wajen sarkin Farisa na je wajen sarkin Yaman na je wajen manya manyan sarakuna a duniya kun sani ko suka ce mun san kai ma abincin yawo ne kuma ka je wajen waɗannan mutane ka kai ziyara fadodin su sai ce to wallahi tunda nake ban taba ga wani shugaba ko wani sarki ko wani jagora wanda mutane suke girmama shi kamar yadda sahabban Muhammadu suke girmama shi
Allahu Akbar
yace na je saboda abu da yawa ya faru lokacin da suke magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama farkon abin da yaje ya gaya wa manzon Allah yake cewa yanzu kai hakuri ka koma annabi yace ba zan koma ba na zo ne ina so da umara kuma ba yaki na zo yi tare da su ba su kyale ne ne umara ba yaki zan yi ba to a lokacin da suke wannan magana sai yake gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu kana ga cewa idan har ka dage sai ka shiga mutanen nan naka idan suka gudu suka barka yana fadin haka Abubakar Siddiq maganganun da ya gaya masa sai da ya ji ba dadi mu ne zamu gudu gurin manzon Allah yace waye yayi wannan magana saboda mutane suna da yawa wajen sai aka ce Abubakar Siddiq ne sai ce kyale ku kyale shi akwai wata alfarma da yamma ban biya shi ba shi ba inda ba dan haka ba da sai na maida masa maganganun da shi ma baya ba zai ji dadin su kaga na farko ke to yana magana da annabi gaba da gaba al'adar larabawa in kana magana da mutum zaka rika ta magemun sa ba wai girmamawa ne so a wajen su ko kuma akan kuna dai magana kana son kai convincing din sa to sai haka ya mika hannunsa kamar zai taba gemun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai daga cikin sahabban manzon Allah Hudayba ibn Shuba shi kuma sulke ne ma a jikinsa ya sanya hula kamar hular kwano a kansa sannan kuma yana rike da takobi a hannunsa takobi yana cikin abin nan kubensa idan ya wannan urwa ya mika hannunsa zai taba gemun manzon Allah sai ya saka takobin gindin takobin sai ya buge hannun nasa kup sai ya doke hannun shi bisa al'ada ne ya saba amma daga ya miƙa hannu sai ga an sa kuf an buge to irin waɗannan ababe suka dinga faruwa sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya haka da zai tofar da miyau sai ga sahabbai sun kame miyau sun mulka da shi a jikinsa ta baruka wani ya sha jinin annabi da aka yi masa mai sunan sa kaho annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wuta ta haramta ga taɓa jikinka yaga cewa lokacin da annabi ya tashi zai alwala sahabbai turai turai suke yi a sauran ruwan dan ba sa barin ruwan alwala annabi ya zuba kasa annabi idan zai yi alwala tasa suke kawo masa ruwan ya dinga taruwa a ciki za su ɗebi wannan ruwan suna tabaruki da shi ga annabi ake ma wannan kar ku yadda ku yi wani kafin ba a yi a annabi ne ake tabarukan kuma shi ya isa a wannan matsayi in kuma ne ya ce yana gogayya da annabi a matsayinsa sai mu ji to irin waɗannan ababe masu yawa shi ne ya gani sai ya tafi da wannan labarin ga Qurayshawa yake gaya musu irin girmama manzon Allah da sahabbai suke kuma yana tabbatar ma Qurayshawa in annabi ya ce a shigo cikin Makka a yaƙe su ya ce wallahi babu wanda zai saura amma duk da haka suka yi
To a wannan lamarin ne bayan wannan murasalatun sun faru annabi sai aika kuma Uthman ibn Affan ya ce je ka fada musu ga abin da ya kawo ni saboda Uthman dan dangi ne to shine a lokacin labarin ya zo cewa wai an kashe Uthman ibn Affan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gindin wata wani wata magariya ne a Hudaybiyya to lokacin da ya ji wannan labarin annabi sai ya tashi sai ya ce ai shela mutane su zo su masa bayani maza in sun zo hannu da hannu yake gawa mata kuma sai su daga masa hannu shi ma sai ya daga masa hannu ya kushi mu bayan su akan me suke wa annabi mu baya zamu yaki quraishawa har iyadu ko da zai kai mu zuwa ga mutuwa ne baki daya ba za mu ji alba to da suke wa annabi wannan mu baya mutane 1400 ko da 500 shine Allah ta'ala yake ambata wa innal ladina yubayyi'unaka lalle wadannan da suke maka mubayi'a ai almu'minu bin qulil islam nan ma sai ya fara da bayani yace mu'mini da yake maka mubayi'a yayin da ya shiga musulunci yubayyi'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wato almu'minu bin qulil islam yubayyi'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mu'mini idan zai shiga musulunci yana yi mubayi'a ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ai yubadilu bil mutaba'ata fi jami'il ma'amurati wal nahyiyati bis sawabil maw'udi bihi 'alayha wato a matsayin mubayi'a kaman yana yi wa Annabi musaya ne akan wani sakamako da aka masa alƙawari dalilin mubayi'an shi kuma zai ne al mutaba'ata fi jami'il ma'amurati wal nahyiyati zai wa annabi biyayya a dukkan abin da annabi ya umarni da dukkan abin da annabi ya hana shine mubaya da Hausa ana ce mata chaffa amma shi din ma chaffa nan ga kamar asali filatanci ne ko chaffa haka ake ce mata yanzu misali idan aka su kwano doki idan masu sarauta kamar a ce masarake yana tsaye a ce sarki in yana tsaye idan aka zo abin nan ko a sallah ai zaka ga ana tabowa a su kwana ko in an zo gaban sa me yake yi na'am jinjina ko sai ai haka shi ma sai ai haka me ma'ana haka na'am sun masa mubaya'a ya karba sannan kuma akwai wani cewa muna tare abin ko ne babu rawa asali shi Usman ne saboda mutane sun yi yawa mubaya'a hannu da hannu hannu da hannu ba zai yi ba to sai su tako kowace tawaga in ta tako da za a jihadi in sun zo sai su masa chaffa kenan chaffa ake cewa jinjina eh sai a masa wannan chaffa mubaya'a kenan ita ce chaffa to sai su masa haka to shi ma sai ya haka ma'ana ya amshi mubaya'a su to su kuma sai aka bayyana shi yanzu gargajiya ce masu masan ma'anar bosu eh mubaya'a ce a kayan asamu wa da'a za a yi biyayya kuma za a shaurari abin da aka faɗa wajen biyayya ga Allah da manzansa Allah ya ji kan shawarar Usman to Allah ta'ala ya ce innal ladina yubayyi'unaka lalle waɗannan da suke maka mubaya'a wato ala sabati fil harbi bi hudaybiyyati wa ghayriha za su yi tsayin daka wajen yin yaƙi a Hudaybiyya ko ma wani wajen daban dakhilu fi ma'ana hawana diya shiga cikin ma'ana waɗannan da suke wa annabi mubaya'a a wannan bigira Allah ta'ala ya ce inna ma yubayyi'una Allah to suna yi ma'ana mubaya'a imma a Hudaybiyya ne shine a kansa ya sauka duk wata mubaya'a da ake wa annabi kamar lokacin da aka fito Makka waɗanda suka musulunta a wato bayan an fito Makka sun je gidan annabi inda ya sauka ana ta masa mubaya'a ana ta masa mubaya'a maza da mata suna masa mubaya'a to ita ma wannan mubaya'a kaga an yi mubaya'a ne wato ala dukulul islam ita ma ta shiga karkashin wannan abin da aka ambata inna ma yubayyi'una Allah ayi suna yi ma Allah ta'ala mubaya'a ai mubaya'atuhum ma Allah mubaya'a su da Allah ne suke yi fa innaka safiru ilayhi domin kai ai jakadan Allah ne zuwa ga bayi kai ne jakada da aka aiko ka zo da sako don haka idan ake maka mubaya'a a Allah ta'ala ake maka mubaya'a wa huwa qawlu shi ne fadin Allah madaukaki kamar yadda ya ambata may yuti'i rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya biyayya ga manzon Allah to ai hakika Allah ya yi biyayya kenan wanda ya mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ma Allah subhanahu wa ta'ala mubaya'a ne Allah ta'ala yace yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah ne a bisan hannayensu. Wannan yana daga cikin ababe dole ne kaga wannan aya ta isbata sifatil yadi lillahi ta'ala, kuma dole ne ka gudanar da su kamar yadda suka zo. Muhammad ibn Shahab az-Zuhri shekhu Imam Malik an tambaye shi dangane da irin wannan ayatu sifat, sai ce amaru haka ma ja'at bila takyifin wala ta'tili, gudanar da su kamar yadda suka ji sun zo a cikin nassi na Qur'ani ko hadisi. Bila takyifin karka ce yaya abin yake, in Allah ya ce yana da hannu karka ce yaya hannun Allah yake, in kai haka kai shishigi ba sa ka ba kai bid'a kamar da Imam Malik ya ambata. Wala ta'qilin kuma kada ka salubar da Allah abin da ya tabbatar maka sa, don haka da Allah ta'ala ya ce yadullahi fawqa aydihim, kage ya ithbatu sifatil yadi. Da wani waje Allah ta'ala ya ce bal yadahu mabsutatani, to nan ma sai ka ithbatin su. Da Allah ya ce ar-rahmanu 'alal arshi istawa, nan ma sai ka ithbatin sa. Duk wadannan ayatu sifat idan sun zo haka zaka yi su bila takyifin wala ta'tili. Imam Malik ibn Anas ya ambata dangane da su da aka tambaye shi dangane da istiwa'i, ar-rahmanu 'alal arshi istawa, kaifa istawa. Imam Malik sai dai ya dinga zuba saboda ya ji an yi masa wata tambayar da bai taba jin an ce magabata sun yi ba, bai ji an ce sahabbai sun taba yi wa annabi ba, malaman su da suka karantar da su tabi'ai ba su taba yi ma sahabbai ba, yau wane ne mai karambani da zai zo ya shiga inda ba a ce ya shiga ba. Ya dinga hada zufa ya yi shiru makaranta ta yi sir, ya daga kai sai ya ce masa istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun wal imanu bihi wajibun wa su'alu an bid'a wa ma araka illa rajulun su. Imam Malik ibn Anas ya ce istiwa'i dai idan an ce istiwa'i a lugar larabci an san ma'anarsa, amma yaya Allah ya nasa istiwa'i ba mu sani ba, amma tun da ya faɗa hakan za mu faɗa, amma yaya ya nasa ba a sani ba, dan Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un huwa as-sami'ul basir. Sannan kuma dole ne ai imani da abin da Allah ta'ala ya tabbatar maka sa, baka fi Allah sallan lugar ba kuma Allah haka ya faɗa, baka yi manzon Allah sallan lugar ba kuma haka ya isar da saƙon, don haka hakan za a bari kuma ba tare da ka nemi yaya abin yake ba, dan in kai tambaya kai kai bid'a ne, ji Imam Malik yace kai ma da kai tambayar ina kake mutumin banza ne, sai ce ku dauke shi a cikin majalisi don zai kawo mutane shubha, don mutumin da zai kawo mutane shubha a majalisin karatu na ilimi umarni yake a fitar da shi. Imam Malik har guda da yana sa a mutanen da suka yi rashin ladabi, saboda koya musu yadda ake koyan karatu da kuma abin da ya kamata kai magana a kansa da wanda bai kamata kai magana a kansa. A cikin masail na ilimi akwai abin da baka isa kai magana a kai ba, to irin wannan ayatu sifat sai dai ka faɗe su yadda Allah ya faɗa ba tare da yin azarbaki da shishigi a kai ba. Don haka nan da aka ce yadullahi fawqa aydihim, wannan sifa ce ta Allah subhanahu wataala, dan daga kamar yadda malaman tauhidi suke bayani sifatullahi akwai sifatu, wato akwai sifatu dhatiyya, sannan kuma akwai wanda suke sifatu fi'liyya. Sifatu dhatiyya akwai sifatu fi'liyya. Sifatul fi'liyya ita ce ake ce da ita al-ikhtiyariyya, al-fi'liyya al-ikhtiyariyya ita ma tana nan da zaka ga Allah subhanahu wataala yace yahdi man yasha. To kaga al-hidayah yana daga cikin sifa ta Ubangiji shine al-hadi, wannan hidayah din kuma tana cikin sifatuhu al-ikhtiyariyya, in yaga dama sai yayi, in yaga dama ba zai yi ba, ko an-nuzul ko al-maji da makamancin irin wadannan. Waja'a rabbuka wal malaku saffa saffa yanzilu rabbuna ila sama'id dunya kamar yadda annabi ya faɗa. To duka wannan suna cikin sifatun lahi fi'liyya al-ikhtiyariyya, wannan janibin tauhidi da nake bayani wa Allah wassasance abin da ya kamata su tsunta. Sannan akwai sifatul lahi dhatiyya. Sifatul lahi dhatiyya sifofin Allah na zatinsa su ma sun kasu ne kashi biyu, wato akwai waɗanda suke sifatul lahi dhatiyya al-ma'nawiyya, sannan kuma akwai wacce take al-khabariyya. Al-ma'nawiyya ita ce wadda take da'iman, misali kamar a ce al-ilmu wal-qudratu, to waɗannan sifatul lahi al-ma'nawiyya ne. Sannan kuma suke al-khabariyya shine kamar wannan da aka faɗa yadullahi, ko a ce al-yadu ko a ce al-wajhu ko makamantan irin wannan da Allah ya tabbatar makansa da wannan sifofi. Yaya suke baka sani ba, ba a yin tunani yaya siffar Allah take, ba a yi haramun.
Na'am.
Duk lokacin da kake bautar Allah, kana sallah, sai kana kaddarta ai ga Ubangiji din nan, kana masa sujuda, to yanzu ba Ubangiji ba kai ba, gunki kai. Gunki kai masa sujuda. Domin duk tunanin wani abu da zaka soranta akan shine Allah ba shi bane. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Allah ba wanda ya taba ganin zatin sa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga zatin Allah ba. Maqariyata sune suke cewa wani sun ga Allah, wanda do sai gani aljani shay'an. Sune suke cewa sun ga Allah. To wallahi tallahi shaytani suka gani ba Allah. Allah ba a ganin su sai an je kiyama. Shi saka annabi Musa kalimullahi wanda yake cikin ulul azmi min ar-rusuli yace rabbi arini anzur ilaik, Allah ka banni na ganka mana. Allah yace zan tara ni, baka iya gani na a wannan sifanta ka nan yanayi na duniya, baka iya gani na. Amma za a ga Ubangiji a ranar alkiyama. Wujuhun yawmidhin nadira ila rabbiha nadira. Wasu fusaki a ranar alkiyama suna haske, Allah ka samu ciki. Me yasa za su yi haske? Allah ce ila rabbiha nadiratun, zuwa ga Ubangijinta suna kalla, za su ga Allah. Kamar yadda aya ta tabbatar har ila wani cikin alqur'ani da Allah subhanahu wataala ya nuna waɗansu za a kauda su daga Ubangiji. Kuma Allah ya ce lillazina hasanu al-husna wa ziyada, wannan duka suna ibatin cewa za ga Ubangiji. Hadithin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innakum satarawna rabbakum kama tarawna qamara laylatal badr la tudammuna bi ru'yatihi, lalle ku za ku ga Ubangijinku kamar yadda kuke ganin wata ranan daren 14. In ka daga kai zaka ga wata, yace la tudammuna li ru'yatihi, ba za ku yi turaraniya danganin farin wata ba. Haka nan Ubangiji ba, ba za ku yi turaraniya danganin sa ba. Ba wai nan an yi tashbihin mar'i bil mar'i bane, inna ma tashbihu ru'ya bi ru'ya ne, kamar da Ibn Qudama al-Maqdis ya ambata. Wato ba ana kwatanta maka yadda zaka ga farin wata haka zaka ga Allah ba, a ba haka annabi yake nufi. Ai farin wata in ka daga kai zaka ganshi ga kallon sa, akwai inda farin wata yake, akwai inda baya nan ko. To kuma ai ba ya ihata game da ganin Ubangiji, shine za ta tarbu na afsa. Abinda ake ma kwatance a wajen yadda farin wata, yanzu in farin wata ya fito duk taron mun nan, akwai wanda in ya daga kansa zai ce kai wane dan matsage baka dan tare mun. In ka dai kai za ga wata, akwai wanda zai ce wannan dan matsaka dan tare mun, wannan yana tura wannan dan ya gani. Ai babu ko daga ka daga kai duk yawan ku kun daga kai kuna farfajiya, kowa zai gani. To shine ma'ana abin da aka kwatanta maka, ganin Ubangiji in ka shiga aljanna kowa zai ga zatin Allah. Allah kuma da wannan bayani. Amma a duniya kam to Allah subhanahu wataala yace yadullahi fawqa aydihim, hannun Allah yana bisan hannunsu. Wannan an ambata mana ne daga cikin ayatu sifat kamar yadda muka yi bayani. Allah ce baya ubi annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda su kuma suka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam mubaya'a da ita. Ai huwa ta'ala muddalun ala mubayatihim, Allah madaukaki yana ganin mubayat ta su fa ijazihum alaiha, Allah zai musu sakamako a kayan mubayat da su kai. Kaga Allah madaukaki ya ambaci mubayat da sahabbai su kai. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin wani hadisi wanda Imam Ahmad bin Hanbal ya kawo cikin Musnad, an samu hadisi daga Jabir bin Abdullah, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yadkhulu an-nar ahadun min man baya'a tahta ash-shajara, babu wani wanda yayi mubaya'a ga annabi a gindin wannan bishiya ta magariya wanda zai shiga wuta. Ba wani wanda zai shiga wuta daga cikin wanda suke mubaya'a, inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Dan ka ga sahabban annabi da suka musu mubaya'a duk yan aljanna ne. Akwai Abubakar, akwai Umar, akwai Uthman, akwai Ali. Me yasa nace akwai Uthman? Uthman baya nan akan sa ake mubaya'a za a yaki. Amma lokacin da aka gama mubaya'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai haka ya daga hannunsa sai ya ce wa hadha li Uthmana, sai ya ce wannan kuma mubaya'ar Usmanu ne. To shin yanzu mubaya'ar Usmanu da mubaya'ar da sauran sahabbai suke wa annabi wacce ta fitarta? Na'am. Me yasa? Saboda hannun ne daraja ne ya wakilci Usman, hannun da sauran hannayen ba su kai shi ba. da Usman din yazo ya sa hannunsa bai kai wannan ba to yanzu sai ya samu wakilin da ya bi shi
to kada Usman ma ya shiga Allah ta'ala ya ce fa man naka annabi ya ce da yan aljanna ne ya bada shaida la yadkhulun nar ahadun min mabaya ta haka shajara duk waɗanda suke mubaya annan ba za su shiga mutuban jahannami to kai kuma waye maka garanti dan shi shigi da kuke zagin su kai waye maka garanti su yanzu mun ji nasu za ma ka ji tukun a gaba inda Allah da kansa yace ya yarda da su ya musu alƙawarin aljannar kai tsaye kai ne kake nema yanzu Allah ya ce fa man nakasa duk wanda ya warware bai'a fa inna ma yanqutu ala nafsihi to ya warware ne makansa kawai ayyarji'u wa balu naqabihi ala nafsihi kenan sakamakon mummuna a warware bai'a sa zai koma kansa ne kawai wa man anfa bima ahada alayhi Allah wanda ko ya cika abinda Allah subhanahu yayi alƙawari ma Allah subhanahu akan sa wata kira'a na cewa man afa bima ahada alayhi fa sayu'tihi ajran 'azima to da sannan Allah ta'ala zai ba shi lada lada wanda yake mai girma wa aljanna shi ya aljanna wa lamma zakara ta'ala kuma daga cikin wannan abin da yake ƙara tabbatar da ita wannan mubaya'a har ila akwai hadisi na Abdullah ibn Abbas Allah ya kara masa yarda shi ma da Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito cikin Musnad Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa dangane da Hajarul Aswad Hajarul Aswad a ina yake a Makka a ina a Ka'aba ko to Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wallahi la yab'athannahu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamati lahu aynani yanzuru bihima wa lisanin yantiqu bihi wa yashhadu ala man istalamahu bil haqqi faman istalamahu faqad baya Allah ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina muku rantsuwa da Allah wannan duksan Allah subhanahu wa ta'ala zai tada shi a ranar alqiyama kuma yana da idanu za a tada shi a ranar alqiyama da rai Allah zai sanya masa da kuma da idanu guda biyu da zai ga kallon jama'a kuma da harce ma da zai magana kuma zai shaida akan duk wanda ya masa istilali zai tabbatar da cewa wane ya masa istilali fa man istalamahu faqad baya Allah duk wanda ya istilali ga Hajar al-Aswad to yayi ma Allah baya a shi ma thumma qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya karanta wannan aya innal ladhina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihi Allah ya rahmata shi wa lamma zakara ta'ala al-mubayyi'ata al-amma yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci mubayyi'a ta gaba gari wanda aka yi a Hudaybiyya da wanda aka yi a wani Hudaybiyya duk nabaha da zikir man khalafa fi mubayati hudaybiyya sai kuma fadakar ya ambaci waɗanda suka saba masu je mubaya'a ta hudaybiyya ba suka kidin annabi dama su ne munafikai allati tusamma bai'atul ridwan wanda ita ce ake kiranta bai'atul ridwan wato mubaya'a ta neman yardar Allah ala anna al-mukhalafata fil ba'd mukhalafata fil kull cewa idan ka saba a wani daga cikin umarni to tamkar ka saba ma dukkan umarnin ne فقال
سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا
نعم Allah ta'ala yace sai yaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rab ka san kowanne lokaci ba a rasa gyauro to wadanda suka noke suna al-mukhallafuna min al-a'rab daga larabawan kauye sai yaqulu laka zasu ce maka ai haula al-madinatu wanda suke kewaye da madina wanda Allah ta'ala yace maradu ala al-difani ai alladheena khallafahum Allahu an suhbati wadanda Allah ta'ala ya dan kofar da su ba su zanta har da kai ba balle hasu maka wannan mubaya'a lamma dalabtahum li yakhruju ma'aka ila makkata lokacin da ka bide su su ma su fito su tafi tare da kai zuwa ga wannan umara da za a yi a makka suka ki fita khawfan min ta'arrubi quraish laka amal hudaybiyya saboda suna tsoron wai quraishawa za su bujiro su halakar da kai a wannan shekara ta hudaybiyya idza raja'ta minha idan ka dawo daga gareta wa hadha yadullu ala anna surata nazalat hunaka qabla rujui ila almadina wannan yake nuna dalili cewa surar ta sauka ne wato akan hanya kafin annabi dawo madina kamar yadda dama muka ji hadisi ya bayyana karara wa innahu min al-ikhbar bi ghaibin yakamu mu'jizatan lahu sallallahu alaihi wasallam wannan tabkar an bada labari ne na mu'jiza labarin gaibi ne abinda zai faru a gaba sai ya kulu lakal mukhallafuna wadanda aka bari a baya in ka koma madina ga abinda za su ce dai ma koma madina ba surar ta sauka kaga an bashi labarin abinda dama zai faru kuma a gaba to wadannan takhalluf dinnan ba duka wadanda suka kibin annabi ne a kowane yanayi ma a Hudaybiyya ko kuma a wasu yankuwa suka zan wato a sahu ɗaya ba shi takhallufin ya bambanta kashi uku akwai takhallufu ma'dhurin akwai takhallufu asin sannan kuma akwai takhallufu nifaqi takhallufu ma'dhurin noƙewa zama a baya rashin fita amma na wanda yake ma'abucin uzuri shi wannan bai da lafiya wajen Allah ta'ala hasali ma mutum ya zauna a gida uzuri ne dai hana shi fita yana da lada Allah subhanahu wataala yace laysa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raji harajun wala 'alal maridi haraj zamu ji ayar a gaba kaga wanda yake marar lafiya makamu gurbu wannan duk babu laifi a gare shi dan bai fita ba hadisi ya inganta kuma cikin bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama ya fita yaki sai yake cewa inna khalfana aqwaman bil madina akwai wasu mutane a bayan mu a madina ba salakna shi'ban wala qata'na wadiyan illa wa hum ma'ana habahum al-qudh aw kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za mu shiga cikin wani kwari ba zassabu ko kuma mu keta cikin wani daji ba face suna tare da mu a zuciyar su me hana su kasancewa tare da mu a zahiri uzri ne ya hana su kuma a wani waje annabi ce illa sharrukum fil ajr face sai sun yi tarayya da ku a cikin ladan da za ku samu kaga kenan wannan shine takhallufu ba'dhur uzri ne hana shi fita yake kuma zuciyarsa tana tare da ƴan uwansa yana ma jin ba dadi kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul bara'a waɗansu ma idan suka zo a ba su abun hawa saboda talakawa ne ba su da guzuri annabi sallallahu alaihi wasallama yana ambata musu cewa ba ni da abin da zan ba ku ku koma kawai ku zauna haka Allah ya kaddara sai kaga sun koma suna masu kuka bi ya saka hazanan Allah ya ji duma ya rufe ku kaga waɗannan suna da lada shi wannan shine takhallufu ma'dhur akwai wanda yake takhallufu asin kamar irin wanda Ka'ab ibn Malik ne yayi da shi da abokansa guda biyu su murara lokacin da za a je yakin Tabuka ba abin da ya hana su fita ba wai munafaka bane ba munafunci bane ba kuma uzuri bane su waɗannan sako suka yi sai Allah ta'ala ya dora su a trial aka aje su a waiting trial kwana 53 suka sha wahala ba wanda ke abubuwa ne kala kala ga wanda ya san wannan hadisi wanda yake hadisi ne ba ma'rufi to kaga wannan kuma daga baya sai Allah ta'ala yace ya yafe musu akai kashe ni kada sake girma to kaga wannan mai sako ne sannan akwai wanda yake takhallufu nifaqi kin fita ne saboda munafunci saboda suna ganin za a halaka mu'minai saboda su yi yankan baya saboda su kariya musu gwiwa to shine wanda ake magana a nan sayaqulu lakal mukhallafuna min al-a'rab munafikai wa anda suka zauna a baya cikin larabawan kauye za su ce maka shagalatina amwaluna wa aluna abin da ya hana mu fita wallahi dukiyoyin mu ne suke kokarin lalacewa dabbobin mu ko kuma abin nan gonakan mu ne gonakan mu ne yanzu lokacin da ya kamata a gyaggyara gona ne in ba a gyara gona ba yanzu lalacewa za ce suka muka tsaya mu dan gyaggyara wa aluna iyalan mu ne iyalan mu ne suke da uzuri ko ba su da lafiya ko abin da ya kamata this is but in wannan uzurin anil khuruj ba haka shi yasa ba mu fita tare da kai ba sai su ce fastaghfir lana roƙa mana gafaran Allah min tarkil khuruj ma aka saboda ba mu fita tare da kai ba qala ta'ala mukadiban lahu sai Allah ta'ala ya fada yana mai ƙaryata su yaquluna bi alsinatihim suna fada ne da harasan su amin talabal istighfar wa ma qablahu na uzurin da suka fada shine qablahu da kuma neman istighfarin da suka yi suna fada ne da harasan su kawai ma laysa fi qulubihim abinda ba shine a cikin zuciyarsu ba ƙarya suke ka san shi munafiki na addini ka san munafiki ya bambanta da fasarar Bahaushe ba shi Bahaushe ne haɗa mutum da mutum da Larabci suna ce masa annabi wannan aikin shi ne annabi ma ya dauki magana wani ya kai wani ya haɗa husuma da mutuna a tsakanin su to wannan annabi manci ke to Bahaushe wai sai ke fasara wannan sai ke ji ana cewa munafiki ko shi munafikin banza shi ne ya ɗauki maganar mai je shefa da awa ne shi ne ya yi kaza ya kaza munafiki eh to ba shi ne da fata ba in Bahaushe ya ce munafiki to a yaran sai fa da amma a Larabci da an ce annifaq ana nufin wanda ya koya kafirci a zuciya bai gama yarda da abin da annabi ya zo da shi bai na kokwanto yana shakka bai zauna masa a rai ba amma kuma a bayyane yana nuna cewa shi mai bin Allah ne a bayyane yana nuna cewa shi musulmi ne to wannan shi ne munafiki Allah ka tsare mu da nifaka to za su ce shagalatina amwaluna wa ahluna fastaghfir lana yaquluna bi alsinatihim suna fada da harasansu ma laysa fi qulubihim abinda ba shi ne a cikin zuciyarsu ba fa hum kadhibuna fi intizarihim ƙarya suke a uzurin da suka fada uzurin da suka fada na dukiyarsu suke gyarawa da kuma hidimar iyali kun Allah ya ce ka fada musu faman istifhami ne kamar tambaya ce bi ma'ana annabi amma korewa ne ai la ahada ba kowa ba wani kenan faman yamliku lakum wane ne zai mallaka muku ai ma'ana ba wanda yake zai mallaka muku min Allah shay'an ya mallaka muku wani abu a wajen Allah in arada bikum darwan in Allah yana nufin ya cutar da ku ya azabtar da ku ke aw arada bikum naf'a ko idan Allah ta'ala yana nufin wato amfani ya same ku ko nan ana nufin su mu'minai in Allah ta'ala yana nufin a ci su da yaki ba wanda yake sai hana ko munafikan nan ba za su yi hana su komai ba idan kuma Allah yana nufin amfani ya same su ko munafikai sun noke sun ki su bi su Allah zai sadar musu da amfanin bal kana Allah bima ta'malu khabira a'a Allah ne ya kasance game da abin da kuke aikatawa bai bada labari ne ai lam yazal muttasifan bi zalimi Allah bai taba gushewa ba da wannan sifa ta sa wa minhu kadhibukum fi intizarikum Allah yana bada labari kuma ya san ƙaryar da kuka fada na uzurin da kuka yi ta miƙawa ina ganin kamar sai mu sai insha Allah abin da muka fada daidai Allah ya tsara wannan da wannan kuskure kuma na ba Allah ya yi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم
okay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a har kullum a yau ma an sami taimako daga wasu bayin Allah har mutum goma wanda kudin ya kai jimlar 7,850. Allah saka musu da alkhairi. Sannan ta banki kuma an samu kudi kamar haka, naira 11,700, amma saboda mutum ya tabbatar da cewa an ga alat din sa ya shiga, su zan kira sunan su kamar haka. Akwai wani bawan Allah mai suna Musa Badamasi, ya ba da naira, ya tura naira 1,000. Shehu Jibrin Aliyu shi ma ya tura 1,000. Wani bawan Allah ya tura 3,000. Aishatu Abdullahi ta tura 1,000. Abubakar ya tura 500. Nasiru ya tura 200. Halima Muhammad Lele ta tura naira 3,000. Wani bawan Allah ya tura naira 1,000. Alhaji Umar Adamu ya tura naira 1,000. Waɗannan su ne aka tura ta banki a wannan rana, naira 11,700. Kuma a kawo ɗin a har ila yau shi ne 2,0,3,1,6,3,5,4,8 Face Bank Katagun Welfare Openet. Ana a rika kawo takardun nan da wuri har sai da aka zo za a. Sannan wannan ɗan agaji suka ce da Allah a ja hankalin jama'a da suke zuwa wannan wuri don sauraron tafsir, cewa su riƙa ba da haɗin kai ga su ‘yan agajin. Idan mutum ya zo da abin hawansa ya yi haƙuri, sai kowa ya hau abin hawansa bayan an tashi karatu, sannan shi ma ya hau abin hawansa. Ana yin hakan ne dai domin a gudu tare a tsira tare. An san yadda abubuwa yake faruwa, ko da a makabarta za ku ga ai sai an rufe gate, sai kowa ya zo ya hau abin hawansa ake buɗe gate. Wanda a ba su wani bawan Allah da ya kawo 1,000. Sannan akwai wani bawan Allah ya kira ni daga wani gari, kuma ya min text a ƙaramar hukumar ita suka ɗau, cewa da Allah yana sauraron wannan tafsir ne daga gidan rediyo. To yana da matsala shi ma a sanya shi a cikin addu'a akan Allah ya yana da wasu matsaloli Allah ya yi masa. Kuma ya ce saboda hakan shi yana ko rekodin, yana yawan rekodin tafsirai, ya yi ƙorafin na shekaran jiya na wadda kuma an yi bayani akan abin da ya faru. Sai kuma ba mu biyo malam da waɗannan takardu na tambayoyi. Sai kuma masu neman addu'a, akwai su da dama musamman marasa lafiya, wasu suna gida, wasu kuma suna asibiti, sai kuma da wasu da suke da wasu damuwoyinsu da kuma wasu buƙatu na alkhairi, kowa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani, a sanya su a cikin addu'a, kowa Allah ya biya masa buƙatunsa na alkhairi. Masu damuwa Allah ya yi. Ciki akwai bawan Allah nan Salim Yaya, wanda an san shi yana da kokari wajen guraren karatuttuka daban-daban, ya je ya ɗauka kuma ya ɗora su akan wato social media, yanar gizo. Yana da wannan kokari a ganin haka wani bawan Allah sai a markeke. To jiya wallahi wasu bata ko wani bata gari ya ɗauke masa keken a daidai lokacin da suna tarawi a masallacin Baba Kwamishina da ke can hanyar Gadau. Shi ne a sanya shi a cikin addu'a, Allah bayyana masa wannan keke, shi kuma wanda ya aikata wannan abu Allah ya shirye shi in mai shiryewa ne. A karamar Allah.
To wannan masu addu'a Allah ku ne sa sanadin samun mashi.
Amin.
Ya yaro ne mai kokarin kwarai da gaske, wanda yake fatita shi aikin da yake yi ne in ya taso daga inda suke yin aikin ƙila a jima a wannan ƙila ko. Wannan ba yana hana shi aiki na kwakwalwar na karatuttuka, kowa ya san shi ne na kan midiya ɗin nan. Kuma an saya masa keke na ruwan mana mai da ɗauki. Ba sa kyau da ba wani. Allah ya ta masa wani da kai. An kuma da basu da lafiya wa miji Allah ta ala ya basu lafiya. Waɗanda suke fama da damuwa kala-kala wa miji ya fi mu sani Allah ya ɗauke mana. Dukkan alkhairi da muke nema a wajen Allah mun roƙon Allah ta ala cikin yalwarsa da ta ƙarewa Allah wa miji sadar da mu da alkhairi da muke nema duniya da lahira. Dattawa mu da ba ka kautawa ko wani lokaci za ka ga su wajen karatun nan ba lafiya da ta ishe su ba.
wala ruwan Allah subhanahu wa ta'ala saka musu da alheri Allah ya jawo kwana su ya kara musu lafiya mu ma da muke da su a baya ko kiji Allah ya kara musu lafiya ina tabbatar da duka mun ma kan mun tafauki na addinin Allah matsaloli da ake fama da su a wannan kasa ta mu matsaloli na shugabanci matsaloli na biyayya matsaloli na tattalin arziki matsaloli na tsaro matsaloli na tabbatarwar tarbiyya matsaloli na zaman karajube wannan ruwan Allah ta ala dade ta mu wannan kasa Allah ya kike mu samu da nasuwa a cikin zukatan Allah ya kike mu sa tausayi a cikin zukatan shugabannin mu amin wajin Allah ka sauƙaƙa mana amma duk abin da yake ba mu so Allah ka isar mana a kansa dan uwan da suke Palestine wajin Allah ta ala ta taimake su Allah ka kara musu hakuri Allah ka zama kai ne wakilin da zaka taimaka musu tunda duniya ta yi watsi da su wajin Allah ta ala ta taimake su Allah ta taimake su ka wasu da sabon kan wannan azzaru wani hudawa wajin Allah ka wasu mutunta Allahumma inna nas'aluka wajibata rahmatika wa zaina wa fawtika wa gamita wa qadara wa salamata wa kulli ismin wa fawza bil jannati wa najata min an-nar أسألك اللهم بأنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم نسألك أن تجعل القرون سهلا في الدنيا والآخرة وثبت أقدامنا وهدنا سبل السلام يا هادي السلام اللهم أعتك رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار اللهم اجعل الجنة مأوانا يا أبو يا رحمن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين